أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samu mafita kuma nan yayi kuma ne da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-36-14-15 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne tara ga watan Safar na shekara ta 1445 manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON, babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sitiris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Aka makalla. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal-ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi biyu yana cewa ma yaftahillahu lin-nas, duk abinda Allah zai buɗe wa mutane min rahmatin na rahamarsa, fala mumsika laha, to babu wanda ya isa ya riƙe wannan rahamar. Wa ma yumsik, abinda kuma Allah ya riƙe na baiwarsa, na kyautarsa, na arzikinsa, fala mursila lahu min ba'di, bayan sa babu wanda zai iya sakin wannan abu. Wa huwa al-azizul hakim, Allah shine mabuwayi mai hikima. Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard, shin akwai wani mahalicci ba Allah ba da zai ba ku arziki, zai azurta ku daga sama da ƙasa? La ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi, fa anna tufakun, to ina ne ake karkatar da ku. Waɗannan ayoyi guda biyu suna jan hankalin ɗan adam ya sani cewa komai yana hannun Allah subhanahu wata'ala. Duka wata wani abu na arziki, na ni'ima, na rahama, na kyauta da ɗan adam yake da buƙata, to yana hannun Allah, yana cikin taskar Ubangiji. Shi ne yake sakin kowane abu daidai gwargwado a sanda ya so ga wanda ya so. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma ya ƙuntata ga wanda ya so. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah ce babu wani abu face taskokin abin nan suna hannunmu, kuma ba ma saukar da wannan sai da wani gwargwado sananne. Daga komai yana hannun Ubangiji subhanahu wata'ala, yayin da ya so saukar da rahamarsa babu wani wanda ya isa ya riƙe wannan rahamar. Yayin da Allah subhanahu wata'ala ya so saukar da ruwan sama babu wanda ya isa ya hana ruwan sama sauka. Haka nan yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da fito da tsirrai daga ƙasa babu wanda ya isa ya hana tsirran nan fita. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake azarta wanda ya so ya azarta shi, babu wanda ya isa ya hana masa arziki. Wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba, to babu wanda ya isa ya samun masa. Shine ma yaftahillahu lin-nasi min rahma, abinda Allah yake buɗe wa mutane na rahama. Fala mumsika laha, to babu wanda zai iya riƙe wannan rahamar. duk wani abu da dan adam rayuwarsa take bukata na daga lafiya da abinci da abin sha da zama gurin zama da kwanciyar hankali da nutsuwa da bukatunsa na yau da gobe duka Ubangiji subhanahu wataala shi yake saukar da wannan daga rahmarsa babu wani abu face taskarsa tana hannun Ubangiji subhanahu wataala ba a hannun wani dan adam take ba ballantana in ya ga dama ya hana in ya ga dama ya bayar Ubangiji subhanahu wataala ya aje komai a hannunsa iskar da muke shaka tana hannun Ubangiji ainihin kasar da muke tafiya akan ta sama da take mana inuwa bishiyoyi da suke tsurowa muna amfana da su wasu tsirrai da suke bayyana a bayan kasa muna amfana da su dabbobi duka waɗannan ba a hannun kowa suke ba inda a ce a hannun wani dan adam waɗannan suke to sai ya rike da shi kenan sai a shiga cikin wahala saboda zai iya tattarewa ya handame ya rike gaba daya Allah yana cewa qul law antum tumlikuna khaza'ina rahmat rabbi rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura kace da a ce ku kuke mallake da taskokin rahamar ubangiji na la amsaktum khashyata al-infaq da kun rike abun kuna jin tsoron ciyar da shi ku bayar da shi saboda kuna tsoron kai ya kare ko talauci ko yayi kadan za ku rike yin wannan saboda ka za ku rike abun kuna sawa abun takunkumi kuna sa masa linzami sai kun ga dama ku dan saki kun ga dama ku rike Allah ce to da yake taskar a hannunsa take Allah ce wa kana al-insanu qatura dan adam ya tabbata mai mamako ne wato mai kankamau ne inji Allah subhanahu wataala Allah sifanta dan adam da wannan ce Ubangiji subhanahu wataala ce mai yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk aka tsare shi daga rowar da take jikinsa take tare da shi Allah ce to waɗannan su ne masu samun babban rako Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da san ya mallake abu ya zama nashi ba zai so wani yayi tarayya da shi cikin wannan abun ba kuma zai so a ce shi kadai yake da shi wani baya da irin wannan abun sai shi to wanda Allah subhanahu wataala ya cire masa wannan dafin ya cire masa wannan cutar daga cikin zuciyarsa to wannan shi zai samu rabauta Allah ce ba yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya saki na rahama to babu wanda ya sai rike shi don haka zaka samu cewa wani lokaci mutum ya shiga cikin wani hadari da yake zaton cewa shikenan karshen sa yazo ajalin sa yazo ya gama yawo amma sai kaga Allah ya tsamar da shi daga cikin wannan hadarin kaga cewa wannan hadarin bai masa tasiri ba bai cutar da shi ba Allah subhanahu wataala shi ya cire annabi Ibrahim daga cikin wuta lami lafiya ga ta tana ci gadangadan amma Allah ya sako masa rahamarsa da babu wanda isa a lokacin ya tare ta Allah ya fitar da shi daga wannan hatsari haka nan ya cire annabi Musa alaihi salam daga hatsarin kisa na Fir'auna da mutanansa da zabaniyansa gashi dai raje wato ruwa ya kai shi har cikin gidan Fir'auna yana wato jaririnsa amma Ubangiji subhanahu wataala ya kewaye shi da kariyarsa har ya girma ya zama wani abu har a zuwa lokacin da Allah ya bashi annabta haka nan Allah subhanahu wataala ya kubutar da annabi Yunus alaihi salam daga cikin kifi bayan kifi ya cinye shi kifi ya hade shi cikin duhun duffan dare ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi amma Allah subhanahu wataala ya tsamar da shi ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i haka nan ya kubutar da annabi Musa daga Fir'auna da lokacin da mutanansa suka bi shi gashi ya zo gadangadan gashi daga shi sai ruwan maliya bayan sa kuma rundunar Fir'auna ne da mugan makamai sun zo domin su gaba da shi amma Allah ya kubutar da shi ya keta masa ruwa ya ketare ya wuce to haka nan da dama daga cikin bayin Allah annabawa Ubangiji ya kubutar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin bakircin da ba a shirya masa ba wai zai mukuru bikal ladina kafaru liyaqtuluka aw yathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru tana lokacin da kafirai suke shirya maka makirci yusbituka ko dan su kama ka tsare ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka daga kasarka wa yamkuruna suna shirya makircin su Allah kuma yana shirya yadda zai mai musu da nasu da makircin su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu shirye shiri haka ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wasu wato makirce makirce da kaidi da kulle kulle iri iri da aka shirya masa Allah ya tsallakar da shi haka bayan Allah da yawa ubangiji yake tsallakar da su daga dukkan wata saboda haka lokacin da mutum yake cikin wani bala'i yake cikin wata damuwa to yayin tunanin samun mafita daga Allah subhanahu wataala kai ya cire kauna kai ya cire rai daga cewa ubangiji zai kawo masa tallafi da tanyi kuma sanda ubangiji ya kawo masa to babu wanda ya sai rike ba yumsik fala mursila lahu ba'di abinda ko Allah ya rike shi to duk yadda aka kai ga dabara da iya yi da wayo da hada karfi da karfi dan a kawo wannan abu ba zai samu ba fala mumsika la fala mursila lahu ba'di Allah ce bayan Allah ya rike shi babu wanda ya sai sako wannan abu haka inda duniya za ta taru akan ta baka ta sa ka zama mai arziki ba za ka zama mai arziki ba in Allah bai nufi haka ba da duniya ta taru akan ta cire maka cutar da take damunka ba za ta cire maka cutar nan ba har sai lokacin da Allah ya ga dama dukkan wani kunci da za ka shiga inda duniya za ta sharo akan ta amfana da kai ba za ta iya ba har sai lokacin da Allah ya ga dama ya amfana da kai Allah ce huwa al-azizul hakim shine gagarbado babu abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala al-hakim ko mai hikima babu wani abu da Allah yake ba mai hikima a cikin sa yayin da ya shimfida arziki ya ba mu wanda ya bawa to hikimar sa ce ta sai haka yayin da ya rike arziki ya hana wanda ya hana hikimar sa ce ta sai haka yayin da ya ba mutum lafiya hikimar sa ce ta sai ba shi lafiya yayin da ya sa shi cikin rashin lafiya hikimar sa ce ta sai haka yayin da ya ba shi wadatar arziki hikima ce ta sa ya haka yanda ya zanto ya kuntata masa shi ma hikimar sa ce ta sa ya haka babu wani aikin Allah da babu hikima a cikin sa sannan sai Allah ya kira mutane ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da babba da karami da namiji da mace duk sun shiga cikin annasu saboda ba ya kira mu'mine ne kadai ba kira duk wani dan adam da yake bayan kasa Allah ya kirawo shi ya saurari wannan maganar tashi ce ya yuhannas uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku Allah ya wa dan adam ni'imomi barkatai marasa iyaka wanda ba zai iya irdige su ba tun daga samar da shi daga babu da babu shi Allah ta'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da babu shi amma subhanahu wataala ya halicce shi ya halicce shi ya cikin kyakkyawar kira cikin kyakkyawar kama qad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halicce shi a cikin kira mafi kyau alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak ya halicce ka ya daidaita ka ya miƙar da kai Allah ya ce cikin kowace irin kamanni kowace irin kowace sura ya ga dama haka ya hada ka ubangiji ya maka wannan halitta ne ina ce ya baka lafiya ya baka gabobi wadanda kake sarrafa su ka yi tafiya da kafafuwanka ka dauka abinda kake son dauka ko ka kama abinda kake son kamawa ko ka bayar da abinda kake son bayarwa da hannunka ka rike abinda kake son rikewa da hannunka ga idanuwa Allah ya baka kana ganin abinda kake son ka ganshi da kalolinsa da kamanninsa ya baka hancin shaka da zaka shaki kanshi ka shaki wari ka gane yanayin da kake ciki irin iskar da take kadawa haka nan ya baka baki da harshe da kake magana da su wannan duka ni'imar ubangiji ce qad khalaqna al-insana fi kabad ayahsabu al-insana an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu mala al-lubada alam يحسب الإنسان أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألا تي أشيب مسين يا ودن أدم هل شيبه alam naj'al lahu aynayni ashe ba musa masa idanuwa biyu ba wanda da su yake gani wa lisanan muka sa masa harshe wa shafataini da labbabi wanda da su yake furta magana yake fitar da harafi wa hadainahu najdain mafi girman ni'ima shine nuna masa hanyoyi biyu da muka yi muka nuna masa hanyar abu mai kyau muka bashi hankalin da zai iya ganewa nuna masa hanyar da ba ta da kyau muka bashi hankalin da zai iya gane ta wannan ni'imomi ne da dan adam ya kamata ya rika tunawa ya ni'imomi ne wanda kowace daya daga cikin ni'imomin nan da za a raba shi da su abinda duk zai mallaka zai iya bayarwa don a bawo masa da wannan ni'imar da zai rasa idanu a ce sai ya tarkata duk abinda ya mallaka a rayuwarsa ya miƙa wannan abin idanunsa su dawo to zai yadda ya bayar da dawo da idanunsa ko ya rasa jinsa ko ya rasa kafafuwansa ko ya rasa hannayensa duk wata gaba ɗaya da take jikinsa ba za ta yi daidai da abin da zai mallaka ba ko da ya mallaki dukiya irin ta dan karuna dukiya irin ta karun ba zai iya wato ba zai iya daidaita ko ya fifita dukiyar nan akan abin da yi zai rasa ba na daga cikin ni'imomin da Allah ya bashi to ya kamata mutane ku rika tunan ni'imar Allah da ya muku uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku dan adam yana da saurin mantuwa yana mantawa da wuri ko kuma yana sha'afa yana shagala yana gafala daga irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi masa masu dimbin yawa wanda babu abinda zai yi wa Allah subhanahu wataala ya biya ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin da ya masa ballanta na dukansu kuma ni'imomin ga su nan kullun karuwa suke ba raguwa suke ba kullun abinda Allah yake bashi ba rage masa yayi ba bai rage masa iskar da yake shaka ba bai rage masa ruwan da yake sha ba bai rage masa inuwar da yake sha ba bai rage masa kasar da yake takawa ba waɗannan abubuwa duka ya bashi kuma bai taba kuntata masa ba ko ya nemi wani farashi akan wannan abin da ya bashi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku yace hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda zai ba ku arziki zai yi muku arziki daga sama ko daga ƙasa babu shi arziki na Allah ne subhanahu wataala shine yake bayar da shi shine yake saukar da ruwan sama shine yake fitar da tsirrai waye yake muku ruwan sama babu wanda zai muku ruwan sama sai Allah waye yake fito muku da tsirrai yake fito muku da kayan marmari yake fito muku da abinci kala-kala wanda rayuwar ku ta dogara akan su waye yake muku wannan akwai wani abu na bauta ba Allah ba da yake muku waɗannan abubuwa babu su saboda Allah subhanahu wataala duk shi yake muku wannan shi ya halitta shi ya dauki kuma nauyin ciyar da wannan halittar da ba ta arziki da kula da rayuwarta duka Allah shi yake yin wannan saboda Ubangiji subhanahu wataala yake ƙara tunawa dan adam muhimmancin tsayawa ya bauta masa shi kadai yace la ilaha illahu babu wani abu bauta da gaskiya sai shi saboda shi ya halitta wanda ya halitta shi ya kamata a bauta ba wanda bai yi ba afa man yakhluqu kaman la yakhluq Allah ce yanzu wanda yayi halitta zai zama daya da wanda bai yi halitta ba ba za su zama daidai ba Allah ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun yanzu za su rika hada Allah da wanda baya halittar ba sa halittar komai su ne ma ake halittar su so haka in har mun yarda Allah shine mahaliccin mu to mu dawo mu bauta masa shi kadai mu nema a wajensa shi kadai Allah subhanahu wataala ya ce haftahu inda Allahi rizq ku nema arziki a gurin Allah subhanahu wataala shine ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa ma abocin karfi wanda yake wato mai tsananin karfi Allah shine yake da wannan sifofi Ubangiji subhanahu wataala ce fa anna tufaku to ina ake karkatar da hankalinku ina ake tafiyar da hankalinku dan adam a yadda Allah subhanahu wataala ya yi shi ya halicce shi da wasu sifofi waɗannan sifofin nan in ba ya yake su da imani ba ya yake waɗannan sifofin da biyayya ga Allah da tsoron Allah da tunan lahirarsa to sufofi ne da wasu bashi ya yi wani abu ga kansa ba ma mai kyau bare wa ɗan uwansa Allah ce nasu Allah fa an samu an fusa hu sun manta Allah ya mantar da su kawunansu ma'ana ko a karan kansu in ka lura abinda suke yi zaka ga cewa cutar da kansu suke yi zalintar kansu suke yi innahu kana zaluman jahula lace dan adam mai yawan zalunci ne kuma yawan jahilci ne saboda ka dan adam a karan kansa ba zai iya yin wani abu ga kansa ba in ba ya koma ga Allah da taimakon Ubangiji ba ballanta na kuma yayi maka kai wanda ba ya bai mallaki komai a hannunsa ba da shi da rayuwarsa da abin da ya mallaka da tunaninsa duka suna hannun Allah subhanahu wataala babu wani abu a hannunsa saboda ka ta ina ake karkatar da hankalin mutane su manta da Allah subhanahu wataala su manta da cewa shine mai bayarwa shine mai hadawa Ubangiji subhanahu wataala ya dasa wa musulmi wannan aqidar a cikin zuciyarsu saboda su iya tafiya da kowane yanayi da za su samu kansu a ciki yayin da suka samu kansu cikin ni'ima suka samu kansu cikin walwala to ba za su yi dagawa da jiji da kai cewa su suka yi wa kansu ba irin yadda Qarun ya riga cewa shi ne ya san daman wato wannan abin zai same shi kuma an ba shi ne saboda iliminsa saboda kwarewarsa saboda sanin yadda zai sarrafa dukiya yayin kasuwanci ya san tattalin arziki ya san yadda zai tara dukiya da aka gaya masa cewa ya koma ga Allah ya yi kyauta ya bayar kamar yadda Allah ya bashi ya kyautata mutane kamar yadda Allah ya kyauta maka kada ya barna a bayan kasa kada ya daurewa fasadi ba da badala a bayan kasa kada ya taimaka wa mabarnata ya tsaya ya kyautata wa mutane sai ce inna ma utitu ala ilmin indi a bisa ilimin da yake da nake da shi ne aka bani wannan daga karshe me ya faru da shi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce sai muka rushe kasa wato muka rufta kasa da shi da gidansa da yake takama da shi Allah gaba ɗaya ya dilmiyar da shi da abin da ya tara ya taskake a gidansa na dukiya ma inna mafatihahu la tanu bil usba dukiyar da aka ce makullan su kadai suna nauyayar katti majiya karfi in za su ta dauki makullan dukiyar Qaruna amma Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin Allah ce muka sa kasa ta hadiye shi da shi da gidansa bai iya taimakawa kansa da dukiyarsa ba da abin da ya tara ko masu zuga shi yan kuransa yan kulu da suka zagaye shi ba su iya taimaka masa da komai ba sai ma dai daga baya suka rika wato suka rika nadama akan irin abinda suka yi na jin cewa dan Qaruna shi yanzu ba magana yayi kaza suna ta mamakin dukiyarsa fa asbaha alladhina tabannaw makanahu bil ams qul wa ka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka annahu la yuflihu adh-dhalimun Allah ce suna mamaki kai abin mamaki Ubangiji yana shimfir arzikinsa ga wanda ya so kuma ya takura ma wanda ya so ba dan Allah ya yi mana baiwa ba la khasafa bina ba mu ma ya rubutar da mu cikin kasar da mun biya ta Qaruna da Allah ya ga dama sai ya hada mu a damu da gidan Qaruna da Qaruna diya saka da ta hade mu lalle kafirai wai ka anna Allah la yuflihul kafiru lalle kafirai ba sa yin nasara ba sa cin nasara da su bishiri wa Allah subhanahu wataala su butulce ni'imarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yake cikin hadisin al-Mughira ibn Shu'bah idan ya gama sallarsa yana gama sallah abinda yake cewa daga cikin abinda yake faɗa bayan yayi sallama yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سي هيللا لا إله إلا الله باب أبو بوتار قسكي يا سي الله له الملك وله الحمد وديا تاتشي ملكي ناشني وهو على كل شيء قدير يكوني أكم كومي sace Allahumma la mani alima atait ya Allah babu mai bayar da abinda babu mai hana abinda ka bayar wala mu'ti lima mana'ta babu mai kuma bayar da abinda ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wani mai samu samun sa ba zai amfane shi a wajenka ba. Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa da abin da ya tara ya tsoruta ba zai bai amfana masa komai ba a gurin Allah. Wa ba amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Allah ya ce dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusanta da ku zuwa gare mu ba sai dai wanda ya imani aiki na kwarai. Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahli as-sana'i wal majd haqqu ma qala al-'abd وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ان ياي ركوع يا دغو يتي سمي الله لمن حمده جي ربنا لك الحمد يا اوبنجي يوديا ده يبو تا ناك ني. اللهم لا مانع لما اعطيت لك ملء السماوات وملء الارض غوديا ده يبو سن تبت غريكا cikin sammai da cikin kasa wa mil amashi ta min shay'in ba'd da cikin abin da kaga dama bayan haka ahli sana'i wal majd kai ka cancanci yabo kai ka cancanci girma haqqu ma qala al abd wannan shine mafi cancantar abin da bawa zai faɗa wa kulluna laka abd dukkaninmu kuma bayanka ne sai yace kuma allahumma la mani alima ataita ya allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'ti lima mana'ta babu mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd ma abucin samu samun sa ba zai amfane shi da komai a wajen ka ba. La tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Allah ce kada dukiyoyin su da ƴaƴan su su baka sha'awa. Allah ya bar musu wannan ne a hannun su dan ya musu azaba da su a nan rayuwar duniya kuma ranar lokacin mutuwa su mutu ba suna musulmi ba. Saboda haka a koyaushe mu rika tuna ni'imomin Allah, kada mu rika butulcewa Allah subhanahu wataala ganin wani yanayi da za mu tsinci kanmu a ciki kan mu dauka cewa Allah ya shide da mu gaba daya, don haka mu yanke kauna daga samu. Innahu la ya'smu ar-ruhi illa al-qawmul khasir, Allah ce babu mai deba kauna daga rahmar Allah sai mutanen da suke asararru. Saboda kan mu deba kauna mu kuma rika tuna ni'imomin da duk irin yanayin da kake ciki ka duba wanda yake kasa da kai sai ka ga ni'imar da ya maka, wataƙila ka tashi ba ci ba abin da zaka ci ba abin da zaka sha ba abin da zaka ba iyalinka ba ka da kuɗin da aka ba biya ɗanka makaranta, to sai ka duba ka ga wani shi gaba ɗaya ma Allah ya kwace mal lafiyar kai da lafiyar ka, wataƙila in ka buga nan ka buga can ka iya kawo wani abu gidanka, wani yana nan baya da shi ko baya da lafiya ba, ko Allah ya jarrabi wasu nashi da rashin lafiya ya rasa kuma yadda zai, wasu ma bayan baya lafiya din ma ba su da abin da za su iya kai kansu asibiti, wasu suna asibitin ba su da abin da za su iya sayan magani ko su biya kuɗi za a yi musu aiki babu, kai duk wannan Allah bai maka wannan jarraban ba illa iyaka, to kullun dubi na ƙasa da kai dubi na ƙasa da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku dubi na sama da ku ku dubi na ƙasa da ku, fa innahu ajdaru Allah tazdaru ni'matullah, shi yafi cancanta ku dulalanta ni'mar Allah. Saboda haka ƴan uwa mu rika godewa Allah subhanahu wataala duk a yanayin da muke ciki, kuma kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu zkuru ni'matullahi alaykum, ku rika tuna ni'mar Allah ta yi muku, ku rika tuna ni'mar Allah ne ku. Wasu suna can yaƙi ne kauri a ƙasar bayan ba ci ba sha ba kwanciyar hankali, suna ta guje-guje neman inda za su tsira da rayuwarsu suke, kai kana zaune cikin aminci kana zaune da iyalanka cikin aminci, to idan ka samu kanka cikin wani yanayi to aqidar da musulunci ya tarbiyance ka akan ta ka rike ta ka rika halarto ta sai ka ga fatahi daga Ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji ba zai bar bawansa haka ba illa iyaka jarraba ce da Ubangiji yake yi wa dan adam. Amma al-insani idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. To dan adam a duk yanayin da ya samu kansa a cikin jarraba ce in ya samu jarraba ce in ya rasa ita ba jarraba ce saboda haka wanda yayi ya bi irin tsare-tsare da dokoki da kyakkyawar aqida Allah ya dora shi akan ta to shine zai ci jarabawa wanda kuma ya saki hanya to karshe wannan jarabawa ya fada akan ta Allah ya samu dace
amin sun amin mallan Allah ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko ayo ta so daga wanda yake cewa mallan menene hukuncin mutumin da ya ga wani abu mawuyacin hali sai ya taimake shi ya bashi abinci kuma ya bashi gudunmawa sannan ma ya nemi wasu ƴan uwa su tallafa masa daga abin da suke da shi su masa daga baya kuma shi ma sai ya shiga cikin wani tsanani ba da jimawa ba sai aka kawo sako da sunan wancan bawan Allah da ya nema masa taimakon saboda ya riga ya bada labari lokacin yana nema masa taimakon bayan nan sai daga baya su karka kawo taimakon nashi to shi yake cewa mallan ya san cewar wannan kayan da yake wancan mutum ba su kare ba shi kuma gashi yana cikin bukata ya halitta ya dauki rabi na taimakon da aka kawo shi kuma ya kai wancan din rabi
a duk sanda aka bayar da wani abu da sunan sadaka in an saki maganar mai bayarwa ne ce gashi ka ba mu bukata bai maka bai ware maka wani da wani ba ya saki maganar ka ba mu bukata sai ka ji kana cikin mabukata sai ka dauki wani abu kai ma kai amfani da shi a ciki wannan babu laifi ka ba mu wasu kai ma ka dauki dai abinda ya kamata ka dauka kai amfani da shi kana cikin mabukata kuma cewa idan ma ba mu bukata dan ka shiga ciki amma idan ya ayyana ya ce ka ba mu wani da wani ya faɗi sunayen wasu to baka tawili kace ai kai ma kana da bukata bar ka yi bona ba ciki wannan ya faɗe su dan haka nasu ne haƙƙin su ne dole ka ba su yayin da ka nemi taimako ka nemi taimako ne da zimmar wani ka da niyyar wani ka nemi taimako ba da niyyar kanka ba kamar yadda kai kanka ka faɗa cewa ka nemi taimako da sunan wani to ko ka faɗa musu sunan su ko ba ka faɗa musu sunan su dan shi ka nemi ka ce wani bawan Allah kaza kaza a wurin ka san wa kake nufi ce a taimaka masa da kaza yana cikin matsani ne mawuyacin hali sai aka taimaka aka bashi ba halatta ka dauka in har kana da bukatar to ka gaya wa shi wanda ka nemi taimako to la dai ba maka taimako lokacin kana cikin tsananin bukata gashi an samu amma ni ma da Allah ina da wata bukata dan Allah ko zaka samu daga ciki ba zai hana ka ba ko shi wanda ya bayar ka gaya masa kai ma tana da taka bukatar in ya ga ya ce ku raba to kai da shi shikenan sai ku raba amma ba za ka yi tawili ba ka ce ai shi yanzu yana da wanda ya ishe shi ko ya ishe shi tunda dai da sunan shi ka nema kuma shi aka ce a bawa to baka da haƙƙin ka yi wani abu daga ciki sai dai idan shi mai ba da dukiyar shi ya halatta maka ka riba ko kuma shi wanda aka bawa shi ya yarda maka ka dauka to a lokacin ne zama halaka ya fare shi
to sai nake cewa mallan tambayar sai tace idan mutum na aiki na zuwa aiki wani wuri kullun ya ce ya dawo amma kuma kasar da yake ba kasar musulmai bace kuma aiki ne na lokaci daga lokacin isa har zuwa gamawa an tsara aikin da mutum zai yi bashi da baya samun lokacin yin sallah ko wurin yin sallar yace mutum zai iya tara sallolin shi sai ya dawo gida kullun yayi ko kuwa yayi sallolin kafin tafiya wurin wannan aikin menene ne shawara
to tir da wannan aiki kuma wannan aiki ne da bai kamata ba musulmi yayi tunanin sa ba a gurin musulmi addinin sa yana gaba da komai zai iya hakura ya salwantar da komai akan addinin sa ya tsira saboda haka aka shar'anta ba mutum ya fita jihadi don kare addinin sa ko da zai rasa ransa ko da zai rasa dukiyar sa shi dini a cikin ad-daruriyatul khams da dan adam yake rayuwa a cikin su larurori guda biyar addini shi ne na farko addinin sa shi ne na farko ba zai yarda ya wasa da addinin sa ba saboda ya rayu kawai ko saboda ya ci abinci ko saboda ya yi arziki ko saboda kaza kuma ya samu mukami duk wani abu yana kamata ya hidimta wa addinin ba addinin ya hidimta ma wannan abu ba saboda haka in har aka ce ga wata sana'ar da za ka yi ta amma za a hana ka yin sallah a kan lokacinta ka yarda cewa za ka yi wannan sana'ar ko da za ka bar sallah wanda ita ce mafi girman rukuni daga cikin rukunai da ake da gabobi na musulunci ka yadda ka barta saboda kawai ka samu abinci ka samu kuɗi ka samu ka tara kuɗi wannan ba halatta ka bar musu sana'ar su ka je ka nemi wata sana'a Allah ba zai hana ka maka ba ubangiji subhanahu wataala duk sanda zaka bar wani abu dan shi to shi kuma zai awwaza maka zai musanya maka da wanda yafi wannan alkhairi man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan min wanda duk zai bar abu dan Allah to Allah zai musanya masa da abin da yafi wannan alkhairi saboda a tirda wannan sana'a da har mutun yake tunanin yayi salloli kafin lokacin su saboda kada in yaje can ba za mu shi sallah akan lokacin ta ba ko ya tattara salloli yazo ya bayar wato haƙin Allah shine a ƙarshe wannan in kai haka ka cutar da kanka ka cutar da rayuwarka abinda ya dace ka bar wannan sana'ar in wata ƙasa ce da yawanci waɗanda suke zuwa ƙasashen turai kwadago su suke gamuwa da wannan mun sha samun tabbayoyi irin waɗannan mutum yaje ya kai kansa wataƙila ma ya sha wahala wajen yaje ƙasar cikin haɗarurar kama ya keta ya shiga ruwa ya je ina ne ya shiga sahara har ya samu ya shiga ƙasar daga nan sai a ibe su a kai su a ba su kai su suna aikin kwadago aikin wahala aikin haƙa ko ɗaukan abubuwa masu nauyi amma kuma ba maganar a basu su yi sallah saboda in suka fito tun asuba za su fara aiki har yamma wani lokaci ma har magariba suna aiki haka ba a baka wata dama ta kai sallah komai a ta abinci sai ake cin san za a baka wani dan sandwich ne wanda kana aikin kana gutsura haka za ka ba ka da dama ma ka zauna ka ce bare in an baka dama ka ci abinci sai kai sallah ba wannan wannan haramun ne mutun ya kai kansa inda za a wulakanta masa addinin sa san kawai a bashi wani abu da zai samu lobar kai jiwa cikin sa ya hakura ya rayu tare da yan uwansa musulmi wanda suka san daraja addinin sa abinda suka ci suka bashi ko abinda su suka ci ma ya samu ya cika masa da tunanin fita yaje inda zai halaka kansa ya halaka addinin sa
to sai wani ke cewa mallan mutum ne ya dauko kafinta domin ya masa wani aiki to a wajen yin aikin kuma sai kafintan ya fado har ma ya rasa ransa shine ke cewa bayan mallan shin zai yi azumi shi da ya dauko shi
a nan mutum a sana'ar sa yana yi maka wani aiki sai ya rasu ka ce kai zaka yi kafara din rasuwarsa dan sana'ar sa ce kuma ya saba ba wai kai ka matsa masa baka ce sai yayi wannan abu hawa sama ne amma ya saba magidi yana hawa sama mai kafinta yana hawa sama ayin benda yana hawa sama mai gyaran wuta yana hawa sama duk sun saba da wannan sana'ar su sai a ƙasa sai a sama wannan din tsautsayi ya zo sai ya fado sai ya rasu ya ce kai ka kashe shi ko kai kai sanadiyar mutuwarsa a cikin sana'ar sa dai ya rasu fatan ubangiji subhanahu wataala ya masa gafara ya karbi wato wannan mutuwa tashi da cewa ya mutu ne a wajen sana'arsa ba wajen sata ko fashi ko neman cin haƙin wani ba amma babu wata kafara da za ka yana
to ne ke ce mallam menene ingancin addu'ar da ake yi a ranar juma'a lokacin da liman ya danyi zaman hutu tsakanin mudaba
babu wani hadisi da ya yi maganar addu'a daidai wannan lokaci ila iyaka akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari cikin sahih Muslim yake cewa lokacin yana bayanin lokacin sa'atul ijaba lokacin da ake ansa addu'a ranar juma'a yake cewa daga lokacin da liman ya hawo minbari a lokacin da zai sauka to kaga aka ce daga lokacin da liman ya hawo minbari yayin da liman ya hawo minbari in ya fara huduba kaga ba lokaci ne ka shagala da addu'a ba ana son ka saurari huduba to kaga babu wani lokaci da za a ci kai addu'a a daidai lokacin sai dai in ya zauna kafin ya tashi zuwa huduba ta biyu shine zai iya zama lokacin da za ka yi addu'a da cewa wannan hadisi yana cikin sahih Muslim amma wasu daga cikin malaman hadisi kamar Ad-Darqutni ya ce hadisi ne mursal to wasu daga cikin malamai da suke bayanin tantance wani lokaci ne ake karbar addu'a ba a mayar da ita ranar juma'a wasu daga cikin malamai sun ce shine wannan lokaci da liman ya hawo minbari har zuwa lokacin da zai gama huduba ya sauko to kaga anan wannan lokacin ya shiga ciki amma magana mafi rinjaye mafi inganci shine bayan la'asar daga bayan la'asar ne zuwa faduwar rana
to sai wannan shugume ke cewa mallan shin ya inganta cewar hadisi ya tabbata cewar wanda ya karanta alqur'ani da kuma wanda ya saurara duka ladan su daidai ne
babu wani hadisi da ya ce da wanda ya saurara da wanda ya karanta ladan su daidai ne abinda dai aka sani hadisi Abdullahi ibn Mas'ud sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara al-Qur'ana falaw bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ولا يقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كرنت القرآن ينا دلادة كون حرفي ينا دلادة سننكما لادة قداد إذا أنك شبوما مزنجي لكو ألف لام لك حرفي ديبني أما زنجي مكو ألف حرفيني لام حرفيني ميم حرفيني وأنا متنجي ألف لام ينا دلادة 30 a takeici sannan wannan 30 din ana iya dinnin kasu wannan man qaraa wanda ya karanta ba manista ba babu shakka sauraron arabta karatu alqur'ani abu ne mai wato lada abu ne wanda yake da daraja yake da falala yake da muhimmanci Allah subhanahu wataala ya danganta rahama ga waɗanda suke sauraron alqur'ani sauraron na fahimta sauraron na tadabburi Allah ya ce idan kure alquran fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta alqurani to ku saurare shi fasami'u lahu ku saurare karatun wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun dan aibin ku rahama saboda mai karanta alqurani na cikin rahamar Allah subhanahu wataala yana samun rahamar Allah subhanahu wataala musamman in yana sauraro na tadabburi ba wai kawai yana ji ba saboda babu yadda zai yi dole ya ji ana karanta qur'anin yana gurin koya so sautin zai je kunnan sa ba irin wannan ba sauraron da shi ya sa kanshi kuma sannan yana bibiyar abin da ake karantawa ba mu shakka wannan yana da falala yana da daraja yana da abin nan amma ba zai zama daidai da wanda zai karanta alqur'anin da kansa ba Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-mahiru bil qur'ani ma'as kiramin safaratin barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران وانده قري ماهري وانده كيواني أكفين قراءة القرآن تونينا تارد ملائكو متفيا ما سكرمت ما سداء وانده كميكي قرأت القرآن ينا باش وحلا ينا وجن قرأت تاشي يكي يكومو ينا وحلا تاد بكي نبي تتو ينا دلادا بيو لادا وحلا سلادا قرأت نسا saboda mai karatu wala da wani abu kari akan wanda yake ba sauraro kadai yake amma mai sauraro shi ma yana cikin rahmar Allah
to sai wani ke chamalan shi tambaye sai tace ya kasance idan zai yi sallar nafila wanda yake asirance an koyi da shi cewa Fatiha zalla zai karanta to shine ke tambayar ya ingancin hakan da yake
a ba ce in za ka yi nafila kawai Fatiha zalla za ka karanta in ka yi Fatiha zalla sallar ka ta yi da mutum zai salla kawai Fatiha ita kaita akan ta ita ce farali a cikin salla zai ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wanda duk bai karanta Fatiha ba da salla saboda ka rukuni ce a cikin salla saboda salla ta farilla ko salla ta nafila abinda ya karo akan Fatiha wannan kuma sunna ce in mutum yayi kuma karin lada ne zai samu ba a ce idan nafila ce kaka karanta dan sai ka karanta surori yakan karanta ayoyi a cikin sallolin nafila suna na sallar witri sallar rak'atai al-fajri to an fadi surorin da yake karantawa a ciki saboda yana karanta har yana sauka ma yana karanta surori masu tsawo cikin salatul layl ya karanta al-baqara al-imran ya karanta baqara da nisa'i da al-imran duka a cikin rak'a ɗaya ma saboda ba ce nafila ce kawai na sirrace kaka karanta wani abu ba
to ne shi kuma yake cewa malam tambaye sai tace menene halaccin yin sallah akan tabarma mai hoton wata halitta kamar mutum ko kuma dabba
duk inda mutum zai yi sallah yana da kyau ya zanto akwai khushu'i wato zai samu nutsuwa a gurin da yake sallar ba zai zo yana sallah kuma wani abu yana jan hankalinsa ba samun wani zane a jikin tabarmi wanda zai ja hankali musamman da wasu abu halittu to zai rage wa sallarsa khushu'i gurgudan yadda ka samu khushu'i a sallar gurgudan yadda ladan sallar ka zai zama wato sallar ka za ta zama ta cika gurgudan yadda aka samu ragi a wajen khushu'i gurgudan yadda ladan zai ragu saboda haka sallar a tabarmin da aka yi zane akan su wani abu mai jan hankali wannan baya baya dacewa zai sa khushu'i ya karanci a cikin abin da kuma sannan bai kamata ba a gurin da ake sallah a kawo wasu abubuwa da aka yi na zanen wasu abubuwa masu rai ba ya kamata ya zama ba a kawo irin waɗannan abubuwa ba
to sai wani take cewa malam macen da take sallah ita kadai za ta iya bayyana karatunta idan tana yin ita kadan ko kuma idan wurin da take da kamata ne
eh dama za ta bayyana gurbada ta ji yadda kanta babu laifi ba wai an ce ba daidai bane mace bayyana karatu wanda aka ce kada mace tana cikin maza ta daga miriya tana karatu wanda zai ja hankalin masu sauraron ta wanda ba muharramanta ba amma in tana cikin mata ƴan uwanta za ta yi daga miriya babu laifi
to ne shugaban yake cewa macen da take bin limami sallah idan ya kai karshen suratul fatiha ya ce amin ita ma za ta bayyana ta ce amin din ne a bayyane
za ta ce amin ne za ta ji yadda kanta ba ta daga miriya yadda namiji zai yi ba ba ta ji yadda kanta ta ji yadda ta kusa da ita
sai wani mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin kitso a gashin kansa idan ya inganta a matsayin ya matsayin kitso ga wanda yayi a wannan zamanin
hadisin ummu hani da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makka wa ala ra'sihi thalath dafair ko gada'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a lokacin ya daure gashin sa ya bada shi dauri uku wato kamar kitso guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa a kansa kamar da zo hadisin Aisha da hadisin Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam yana gashi ya zo kunni har zuwa wani lokaci kafadarsa yana da jumma wato kashi mai yawa da yake zuwa yana sauka har kafadarsa a halin tafiya mutum yakan wato samu yakan ji buƙatar ya tattara gashinsa guri guda saboda halin tafiya ba daidai halin zaman gida bane kula da gashin shi kansa a halin tafiya baya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lahu sha'run falyukrim sha'rahu man kana lahu sha'run falyukrim sha'rahu wanda duk yake da gashi to ya karrama gashin sa ya karrama shi ta hanyar wanke shi da taje shi da gyara shi Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi yakan zuro kansa ni kuma in taje masa kansa wato har halin itikafi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin gashin kansa ba tare da kulawa ba akan kula masa da shi to a halin tafiya ne mutum ba zai samu wannan damar ba ne ya tsaya ya kula da kansa da gashin kansa Annabi yana da gashi sosai saboda haka sai yake sawa sai musu dauri sai mai dauri uku saboda ya zanto baya zubowa yana rufe masa ido musamman yana tafiya kan abin hawansa ba zai rufe masa ido ba zai dame shi ba a larabawa barin namiji ya bar gashi tare da shi na farko dai su dama Allah ya hore musu gashin sannan kuma namiji ya bar gashi a tare da shi babu wani abu a cikin yin haka da manyan mutane da ƙananan mutane da masu daraja da masu kima da waɗanda suke ma ba masu kima ba masu daraja ba kowa yana barin gashi saboda ka al'ada ce su bar gashi a lokacin ba ta zama komai ba da yake nuna ko wannan ya wannan na kirki ne wannan ba na kirki bane saka shi barin gashi a cikin su al'ada ce da sallallahu alaihi wasallam ba yayi wani abu ne na ibada shi yasa wani lokaci yakan aske gashin in ibadar askin ta tashi kamar in yayi aikin umara ko aikin haji yakan aske gashin sa saboda zai saki tuhuwa to amma idan ya zanto mutum ya rayu a wani zamani ko kuma ya rayu a wasu mutane a wata kabila ko a wata ƙasa wanda su kuma aje gashin a tara shi ba al'ada su bace ko ya zaman to ma al'ada a cikin su wanda yake ba wani mutum mai kima ko mai daraja shi yake tara gashi yayi buzu-buzu a kansa ba to ba halatta mutum ya tara gashi a cikin irin wannan al'umma Ibn Abdul Barr yayi ishara Ibn Abdul Barr ya rayu a karni na biyar ya rasu shekara 463 yake cewa su a zamanin su mutane da suke da salaha mutanen kirki masu addini masu ibada ba ka ganin su da gashi sai dai ka gansu cikin waɗanda ake dauka aikin soja aljunt ce sai dai aljunt ma ahlus salahi was sitr yace ba sa barin gashi to sai haka kaga a lokacin shi da kansa yana kimanta rashin barin gashin a matsayin shi ne yafi dacewa ga wanda ba cikin waɗancan tawaga yake ba to har aka zo wani zamani ko kuma ma mu ce a cikin al'ummar ba abu haushe na farko da ba haushe ba dan Afirka ba zan ce ba haushe ba mutumin Afirka ba mutum ne da Allah ya yi wa namiji gashin matan ba suka kare sai da kamakame bare kuma namiji ba mu da mun gashin ba Allah ya mana shi da yawa ba to sai zanto kuma wasu waɗanda suke yan duniya waɗanda suka yi kwaikwayon wasu arna ko wasu mawaka ko wasu yan kwallon kafa ko wasu wanda dai ba ma musulmi ba ba ma wasu mutanen arziki wasu suke barin gashi ko su kitsa gashi to na ba haramun ne mutum ya kwaikwaye su shi ba ya kitsa gashin sa a lokacin saboda in yayi anan kamar ni yayi da wasu wanda ba su da ba mutanen kirki sai ba wani mai mutum kirki da yake wannan kuma wanda aka gani da wannan farkon zargin da za a yi masa cewa ya lalace ka ga namiji ya yi kitso farkon abin da za ka kalle shi wannan lalatacce ne saka ba ya kamata ko da a zuciyarka kai mutumin kirki ne ka ce to ai annabi ya bar gashinsa kuma ya kitsa gashinsa da haka ni ma zan kitse a lokacin su ba haka abin yake ba kamar ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daura kwarjalle a jikinsa kwarjalle kamar zani yadda mata suke daura zani yanzu sai ka ce tunda annabi ya daura kwarjallinsa kai ma yanzu shi za ka rika yawo cikin mutane kana daura zani kana haka mutane za su fara zarginka a da can mun taso dole ka ga ya daura zani dan Daudu ne su ma ɗan Daudu su za ka san zani ya ce wa yanzu abin ya dan ci gaba ɗan Daudu ba ya daura zani amma dai da ka ga mutum da zani a cikin mutanenmu a cikin al'ummarmu to kallon ɗan Daudu za ka yi masa ba dauke shi mutumin kirki ba to haka nan shi kansa wannan din amma a wata cikin wata al'umma zani zuka je Yemen mutanen Yemen duk za ka gansu duk kowa da zani mana za ka gansu matan kuma ba sa daura su kuma inda ba za su daura zani kuma sai zama abin magana ka je irin Indonesia ka je irin kasar Malaysia da za ka gansu da zanin su irin Brunei din za ka samu shugaban kasar ma zani ne a jikinsa saboda ita ce stirar su ita ce al'ada su amma mun ba al'ada ba ce saboda ka gashi a ka yana bangaren al'ada ne ba bangaren ibada ba bari ka ce koyi kai sunna kai in kai kai sunnar wasu can irin su gummali da sauransu wanda su aka sani suna irin wannan kamanni ba halatta
to mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-14-15 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malami namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OYN babban malami a tsangaren nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Dalikan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.